نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهاك إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي ميتالا البركة مسلاتي عثمان ابن عفان دكينا قدنك يا وانا قلينا منكنو وانا يمتشي بالبركة نجوماء يو شابيو غوتن المحرم هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير دريه من ثلاثين تقس واندكم ايك دي دي دا شاهو غوتن غوما ميلادية تدبو بيو دشاشدا اوانا مجلسي دا مكي نماكو ماكو چكين تفسير القرآن ميجرما واندكم بمبوشي چكين تفسير سورة البقرة واندوانا شيني مجلسي منتمانين دشدا gabanin mu shiga tafsiri akwai wasu abubuwa kamar guda biyu indinka waɗanda suke zuwa nan suna saurara ninkin ba adadi sanin kowa ne cewa yanzu a zamanance idan har kana so sautinka ko da'awarka ko aqidar da kake so mutane su fahimce ta kana so ta yi nisa ta shiga ko ina ta yi tasiri dole ka yi amfani da kafofin zamani na watsa labarai wanda ake kira ta asuqur rabi'a su ne fawa ta hudu kun san an fi sanin sulubat na iko ana da majalisar dokoki ana da majalisar zartarwa ana da kuma bangaren shari'a wadannan su ne jigo guda uku waɗanda a kansu ne kowane irin mulki ake kafa shi. To an gane cewa akwai na hudu wanda shi ne harkar watsa labarai wanda ta nan ne duk abubuwan da kake so ka isar na saƙo, abinda kake so ka samar na canza tunanin al'umma, na ka shigar musu da karantarwa ne, wayewa ne, ko ma ɓarna ce. To ta wannan hanyar ne za ka yi tasiri dandana. Wannan ina zaton kowa daga cikinmu ya san wannan al'amari ne da ya wuce yanzu a tsaya ana ma bayaninsa. Kuma wannan abu kamar yadda kuka sani ba abu ne da za a yi maka shi kyauta ba. Ba kamar wannan darasin ne da za mu zo mu yi shi haka kawai mu ɗaura lasifikanmu mu zo mu haɗu mu yi mu tashi ba. A'a, wani abu ne da dole sai mun fitar da abin da muke da shi na dukiyarmu. Sannan abin zai yi tunda ba mu da na ko muna da namu na kanmu, shi wanda namu na kanmu din na farko ne shi kansa da dukiyar zamu mallake shi, kuma da dukiyar zamu tafiyar da shi. To bare ba mu da shi, dole ne mu je mu nema gurin waɗanda suke da shi, su kuma zamu biya su. To ko ba wasu ne za su kawo mana kuɗin ba, ba daga wani guri zamu je mu karɓo kuɗin nan ba. Dole mu ya kamata mu fitar da abin da muke da shi mu taimaka wajen mu ga cewa wannan karantarwar da wannan nasihohin da wannan wa'azin da kiraye-kirayen da Allah yake yi mana a cikin Alkur'ani wurin mu isar da shi ga junanmu, mu ne ya kamata mu tashi mai wannan. A yanzu sautin abin nan hatsusun sautul haq ya kai wani matsayi da za ka iya cewa ba zan ce ya tsaya ce ba, to amma dai yana neman ya ruguje. Ba ma fatan haka, kuma na san yawanmu inda a ce kowannenmu zai yi zuciya ko yaya ne ka dan bincina. To wannan yawan namu gaskiya ba kaɗan ba ne, kuma ba abu ƙarami za mu aje. To amma a gaskiya abin ba yake ta ci. Na san za su ce ana cikin matsala, amma matsalar ba ta kai mu mu ga irin wannan matsalar ba. Mu matsalar da muka gani a asusun ya wuce da wata matsala da tunda dai alhamdulillah kowa yana ci ya ci ya sha ya kwanta ya abin nan, watakila abubuwan da yake samu ne sun rabu, to tunda Allah bai hana shi duka ba, shi ma kai ya hana Allah duka. So abin dai abin nan waɗanda suke kula da asusun sun koka kwarai da gaske. A yanzu haka akwai basussuka da wasu kafofin watsa labarai suke bin mu, suna dai mana kara, suna jin kunya, amma a gaskiya mu kanmu mun fara jin kunyar mu ma, tunda irin yadda kowa zai zo wucewa ga irin dandazon mu haka, a ce dan wannan abun mun kasa biya, ba gaskiya in ba a ce in biya muka yi ba, to ban san me za a ce ba, tunda hakika wanda duk ya ga yawan mu zai ce wannan abin da yafi haka ma za su iya, in ma gidan radio gaba ɗaya za su sai za su iya saiwa. To amma gashi program kwaya daya kwaya daya yana neman, ana neman a kore su. To a gaskiya dole a ƙara jajircewa kuma a ɗauka cewa wannan wani bangare ne na jihadi. Maganar jihadi da ake ta yi a Alƙur'ani ake ta faɗa falalan masu jihadi, ba wai sai ka ɗau takobi ba ko ka ɗau bindiga ko ka ɗau a'a, wannan shine na farko. Jahidu bi amwalikum, Allah yake fara mana bi amwalikum, shi wancan wanda ake ganin shine jihadin, in babu bi amwalikum din babu zai yi ba. Wala ala alladhina idha atawka litahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Saboda haka idan har ya kasance shi na dukiyar mun gaza, to babu wani abu kuma da za mu iya tabukawa, kuma addinin ba zai tafi sai da wannan. Kun san cewa shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a wannan tallafin ya samu da wannan ne sayyidina Abubakar ya yi zarra cikin sa'o'insa. Nabi ya ce ba na fa'ani malu ahadin ba na fa'ani malu Abubakar, babu wani cikin zumaina wanda dukiyarsa ta amfani da kamar yadda dukiyar sayyidina Abubakar ta amfani a wancan lokacin kenan fa, bare kuma a yanzu. To dole ne wannan ƙida ta mu iya haƙuri, muna fitar da dukiyarmu muna aikin Allah, dole ne mu ga mun ta shiga zuciyarmu, ta shiga zuciyarmu. Kuma ka sani duk wani dukiya da zaka kashe a cikin wannan harkar ba asarar ta kai ba, zubi ne kai wanda shi ne zai bi kara na gobe kiyama. Duk wani abin da zaka kashe wajen asasa gidanka, wajen kawata abin nan ɗakinka ko sayan motoci ko wani abu na rayuwar duniya, nan zaka bashi, ba wanda zaka mutu da shi. Da mutu zara aka ce mutum ya mutu, shikenan dukiyar ta koma ta magada, shi kuma sai dai a yi masa hisabin taro da sisi da ya tara. To ashe kaga ya kamata a ce muna zubi, saboda abinda muke tara din ne ya zama na mun girbe shi, mun samu albarkacinsa ta gomashinsa ranar gobe kiyama. Saboda haka akwai buƙatar mu ƙara taimakawa, kakkare da abinda za ka bayar, kuma kowa abinda ya bayar Allah subhanahu wataala ya sani, kuma babu wanda dukiyarsa zai fitar ya bawa Allah kuma ya asara ta, babu shi. Mun sani a ka'idar musulunci, ko ɗauka kai da niyya mai kyau ka bayar wani ya je ya yi ɓarna da ita, kai dai ladan ka yana nan, bare da kai tabbacin cewa abinda kake so a yi ɗin da shi za a yi. Saboda haka ƴan'uwa, za a ci gaba da taimakawa, Allah subhanahu wataala ya taimaka mana gaba ɗaya. Magana ta gaba shine magana akan doka da yanzu ake ta kokarin azartar da ita a majalisar mu ta tarayya, wacce wata sanata daga jihar Ekiti, sunanta Bayodun Olojimi, ko watakila na faɗa daidai, Bayodun ne ko Bayodun Olojimi, ta gabatar wanda a cikin ƙudurin akwai yi wa shari'ar Allah ko dokar Allah karantsi. Wani abu da musulmi na Najeriya kakaf suke alfahari da shi, saboda addininsu ne, wannan doka ta keta masa hurumi, maganar cewa za a daidaita da namiji da mace a wajen rabon gado. Wannan maganar cewa idan ƴaƴa maza da mata ne a bawa da namiji kaso biyu a bawa mace kaso ɗaya, a soke shi a daidaita su. Mun san maganar rabon gado wannan tunda abu shari'a mu ne mun san ya yake. Mun san akwai inda macen take zama daidai da namijin a rabon, akwai inda ma za ta fi namiji samu, akwai inda za ta samu ma namijin bai samu ba. Mu mun san akwai wannan a cikin tsarin rabon gado, akwai inda za ta samu namijin ma ba a bashi ba, akwai inda za a ba ta fiye da yadda aka bashi, akwai inda za su yi daidai, akwai wurare sun fi 30 a cikin yanayi na rabon gado wanda mace za ta samu daidai da abinda namiji yake samu ko fiye da yadda yake samu. Saboda shi rabon gado asali ba an gina shi bane akan wannan namiji ne wannan mace ne, akwai wasu dalilai da shari'a ta duba na hikima wanda ba lokacin mu tsaya mu masa bayanin su bane. To amma mu musulmi mun san akwai wannan, kuma ko ba a sanar da mu wannan ba, tunda dai Allah ne ya raba ya ce haka za a yi, to wannan an gama bayanin hikima. Kawai mun ji mun bi, in ma cewa Allah ya yi a dunkule a bawa namijin shi kadai, to wannan ita ce hikimar a gurin ka, tunda haka Allah ya ce haka za mu yi. Abinda muke so mu sanar na farko, a sani cewa akwai thawabi a cikin addini, akwai abubuwan da ba sa karɓa canji, duk irin rantsi duk irin wahala suna nan yadda suke, ba za a canza su ba. Wannan thawabi din duk matsayin su daya wajen dole kai imani da su, haka Allah yake san su. Maganar da ban gado yana daga ciki Alƙur'ani, inda yayi maganar yadda yayi maganar kai imani da Allah, kai imani da manzannin Allah daga ciki har da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a matsayinsa da manzo na ƙarshe, kai imani da ranar lahira da kaddara da sauran usulul iman, yayi magana akan sauran rukunan musulunci irin su sallah, azumi, zakka, hajji. To haka nan yayi magana da bangado, hana maka rabon, wato kaba Allah a cikin harkar rabon gado kamar a ce an hana ka sallah ne, daidai yake da a hana ka sallah. A rushe maka tsarin rabon gado ka daidai yake da a ce an haramta muku yin sallah, ko musulmi an haramta muku yin sallah, wanda an san wannan wani abu ne babba a gurin musulmi, ya yadda ka kashe shi ya rasa rayuwarsa akan ka haramta masa wani abin da Allah subhanahu wataala ya wajabta masa, wanda shi yake bambance shi tsakaninsa da wanda bai imani da Allah ba, ko tsakaninsa da wanda ba musulmi ba. To ya kamata su 'yan majalisa, sawa'un musulmin cikinsu da wanda ba su musulmi ba, su san akwai wannan thawabit, akwai waɗannan tabbatattun abubuwa da ba sa buƙatar canji, ba a wani negotiating a kansu, ba wani tattaunawa, ba wani compromise a kansu, a ce zo mu tattauna watakila in haƙura, babu wannan. Idan ba za a tattauna da kai akan ka haƙura maganar yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam da imani da shi ba, a zo a ce za a tattauna da kai ka ce to watakila in iya haƙura da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam, to haka nan rabon gado yake, ba zai yi a haƙura da shi ba. Duk mutumin da zai yarda cewa a soke ayar rabon gado a ɗauka a matsayin rabon gado ɗin da Allah ya Qur'ani, ba adalci a ciki, akwai zalunci a ciki. Duk musulmin da ya jefa ba wannan munshin Qur'an sai ya yarda, afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd. Duk musulmin da zai ɗaga hannu ya ce ya goyi baya akan a soke wannan ayata alqur'ani, akan cewa a daidaita namiji da mace a kowane yanayi cikin rabon gado, ya yarda cewa wannan shine adalci, shine daidai, aka san haka zalunci ne, to wanda ya bar musulunci ko ya sani ko bai sani ba. Saboda haka muna gaya masa don yanzu ya sani. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, wajibi ne su 'yan majalisa, musamman 'yan majalisan mu musulmi, su riƙe huriyarsu kada su su rike identity su na musulmi kada su manta kafin a ce maka dan majalisa shi fa musulmi ne musulmi ne kafin ya zama dan majalisa to kada dan ya zama dan majalisa ya manta shi musulmi ne kuma duk inda ya shiga ya rika jin cewa shi musulmi ne wannan shine bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba yana iya zubar da addinin sa in yaga wani abu amma musulmi kamata duk inda yaje yace ni fa musulmi ne wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin a duk inda kake kace innani minal muslimin saboda duk wani motion da za a kawo duk wani kuduri da za a kawo majalisa ya ci karo da koyarwar addinin ka irin wannan koyarwa kara to ka tashi ka ce inna ni minal muslimin ka ce ni fa musulmi ne musulmin nan yana nufin ka miƙa wuya gaba ɗaya ƙwanƙwanƙwa da ƙwarƙwatarka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ba za ka yarda cewa ga wani abin da yake keta alfar musulunci ka amince da shi ba ya kamata in majalisar mu su fahimci wannan in dai ba sun yarda cewa sun yi riddar bane sun bar musulunci wannan kuma wani abu ne da ba ma musu wannan zata muna nan muna ganin su a matsayin ƴan uwanmu ne musulmi muna tare da su suna tare da mu to su rika jin cewa inna ni minal muslimin kamar yadda Allah ya ce duk inda suka je su rika rike wannan huriya din ta musulmi kuma su sani cewa duk wani dan Najeriya musulmi babu abin da yake da muhimmanci a gurin sa irin aqidarsa ta musulunci saboda haka duk wani motion da za ka kaddamar ko za a kaddamar yana bayan wannan identity nashi na musulunci cewa shi musulmi ne don haka idan har za ka wakilce ni ka wakilci ƴan uwana musulmi amma za ka bari a keta alfarmar musulunci baka da wakilci na baka da wakilci ƴan uwanka musulmi kana wakiltar kanka ne ko kana wakiltar wasu can da ba mu san su ba amma mu dai farkon abin da ya kamata ka wakilce mu a kansa shine ka tsare mana identity namu cewa mu musulmi ne ko muna nan a matsayin musulmi duk wani abin da zaka kawo da za a kawo da zai tashe mu daga wannan matsayin namu na musulmi ya mai da mu wani abu daban to ka fito ka nuna cewa al'ummarka ba ta yarda da wannan ba kuma za ta yarda da wannan wannan shi ne ka bayar da haƙƙin wakilci da Ubangiji subhanahu wataala ya dora a maka a wuyan ya dora ya sa a wuyanka wanda muka ba da ƙura'a saboda wannan idan baka yi haka ba ka ci amanar al'umma ka ci amanar Allah da manzansa saboda haka wannan wani abu ne mai muhimmanci ya kamata dukkan wani dan majalisa musulmi ya fahimci wannan yana gaba da ka shigar da motion akan a gyara titi ko a samar da wutar lantarki ko a samar da ruwan sha ko a samar da lafiya ko a taimaki harkar karatu harkar kula da identity namu yana gaba da komai saboda shine kimar mu duniya da lahira baka ba za mu taɓa yarda a yi mana zigidir ba a tuɓe mu daga wannan rigar da take jikinmu ta musulunci ba za ta yi ba saboda haka ya kamata duk wani dan majalisa da yake majalisa ya san da wannan sannan abu na uku su ɗan majalisa ya kamata su sani cewa wannan ba shi ne buƙatar 'yan Najeriya ba 'yan Najeriya ba buƙatar a riƙa tsokana don wannan tsokana ce ana zaman lafiya ka zo ka dubi wato wani kaso mafi tsoka na al'ummar Najeriya ka ce a raba su da addininsu a raba su da abinda suka yi imani da shi alƙur'aninsu ya karantar da shi cewa haka za su gudanar da rayuwarsu tsokana ce to su sani ba wannan ne ya kai su majalisa ba kuma duk wanda zai shigo da wannan daga wani ɓangare su taka masa birki su nuna masa wannan tsokana ne alal aƙalla ko tattauna wannan a majalisa mu a wajenmu tsokana ce ko da za a ƙaddamar da motion ɗin a ce an yi watsi da shi to an tsokane mu saboda alamar laƙi kenan ana ga cewa har za a iya latsa ka to gashi yanzu ba ma maganar daki ba har ma an kai ga maganar kutufo da laushi da sauransu tunda ina ɗan majalisar suke aka kaddamar da irin wannan har aka yi karatu na farko karatu na biyu suna ne sun sani suka yi shuru ko ku a'a ba su ma karanta motion din ba kawai gaune suke suna kallo sai da yan jaridu suka fara fito da labarin sannan kuma suke ta rawar jiki yanzu su kare kansu tun karan farko a nuna cewa in ma akwai wasu abubuwan da ake ganin cewa wannan za su amfani ɗan Najeriya to a cire wannan wannan tsokana ce duk yadda aka zalunce mu a wajen lissafi ko ake zaluntar mu a wajen lissafi wajen fadar yawanmu to ba a ba mu ƙasa da 50 an dawo an ce kawai a ce Najeriya 50-50 ne musulmi 50 wanda ba musulmi 50 ba don kuma saboda an tashi rabon arzikin rabon mukamai a yi 50-50 to kaga duk zaluncin da aka muna da a 50 to a ce ka dubi rabin yan Najeriya ka tsokane su ai akwai reni akwai reni saboda ka ya kamata a fahimci wannan abu na sannan su fahimci cewa akwai abubuwan da shi ne kamata su damu da su muna da matsaloli wanda sun kasa zaunawa su magance su ku yi doka akan faɗe mana ku yi doka akan kidnapping da ake yawan yi ku yi doka akan satar dukiyar al'umma da rubuta ciki da dukiyar al'umma ku yi dokoki akan irin waɗannan abubuwan mana cewa duk wanda aka samu a yi masa hukunci iri kaza ba abin da ya tsone muku ido sai maganar gado wanda Allah subhanahu wataala shi yayi bayanin yaya yake ka zo ka ce a canza idan ita ne shigar da wannan motion ita watakila a can yankin su watakila ba a ba matar gado gan kwata-kwata ma kusan a jahiliya kafin zuwan musulunci ba a ba mace gado ba a ba yaro karami gado saboda bai da karfin da yake daukan makami ya shiga ya je ya fashi shi ma ya kawo ganima saboda ka sai ne karfin da zai iya shiga cikin wasu kabilu ya kai musu harare ya fashi ya samu dukiya shi ne an mutu ake ba wa gado musulunci ce a'a dole a ba mace gado kuma yaro matukar ko yana ciki mahaifinsa ya rasu sai an ba shi gado saboda ka ba maganar sai mai karfi sai ya jarumi sai ya barawo shi ne za a ba gado to idan ita mai kaddamar da motion din watakila a can al'adunsu ana zalunci wani mai karfi ko wani babban abin nan yaya ko wani abin da yana cinyewa yana handamewa take ganin ya kamata domin mu sani cewa mu akwai tsari da musulunci ya aje mana ba wanda ake zalunta in har akwai wanda zai yi magana to watakila namiji ne ma zai ce shi ya za a ba shi rabin abin da za a ba shi kaso biyu na abin da ake ba wa mace matan nan idan ba ta yi aure ba kaso ɗayan da aka ba ta ya ishe ki riƙe ta idan ta yi aure kaso ɗayan nan falala ne mijinta ne zai ciyar da ita shi ko a kowane yanayi shi zai ciyar da matarsa wannan ƙanwata shi in tana tare da shi ko da an raka sa in ba ta yi aure ba ita ma zai taimaka mata ciki kulle kayanta za ta yi da sai ya ce ai bai kamata a bata ba shi a bashi bature ba wani rabon gado a gunsa bature wuri yake yi wasiya yake yi saboda ka zai yi wasiya ne ga wanda da wani da wani yadda a bawa gadansa sai ya wasiya ce bai yadda a ba baban shi ba saboda yana karami yana dukansa bai yadda a ba baban shi ba saboda ta yi watsi da shi bata kula da shi ba ya rubuta cewa kar a bata amma a bawa karuwarsa a bawa karansa a ba kuma a gurinsu wannan dole a yi aiki da shi akwai wanda zai ce kar a ba kowa cikin relatives ɗinsa danginsa kawai a je a kai gidan dabbobin daji a kai kuɗinsa can shi so yake a riƙa kula da karnuka da kuraye da sauran kuma haka za a yi to irin wanda ake so a shigo mana da shi abu na ƙarshe kira ne zuwa ga dukkan wasu waɗanda suke ɗan bokonmu a irin wannan gadan ne ya kamata ku fito ku yi ta rubutu a jarida ku yi ta babatu a jarida ku rubuta ku ce ba mu yadda ba kuma kada ma a sake irin dauko irin waɗannan maganganu saboda me saboda tsokana ne ana istirzazin bashair ne da musulmi tsokanar ka ake wato har an kai gare ni wayan da za a ce wani abin da kai imani da shi wa ka tuta wa ka danne wa haƙi a ce za a canza maka ka aje alƙur'aninka akwai tsokana a ciki ko baturan mulkin mallaka abinda ya ajiye kawai ta fitar punishment ne ya ajiye amma sauran waɗannan abubuwan da suka shafi aure da saki da shayarwa da waye ya bar wa musulmi kayan su saboda wani abu ne wanda kowa yana da alaƙa da shi bai taɓa shi ba sai yanzu bayan musulmi sun ƙara ƙarfi sun ƙara ilimi sun ƙara wayewa sannan za a taɓa musu shi saboda haka masu rubuce-rubuce a jarida Allah ya kamata su nuna ƙwarewarsu ba su je su rubutu akan wasu abubuwa daban ba waɗanda ba su ne ke da muhimmanci ba ko muhimmancin su bai kai wannan ba sannan sarakunan musulma dole su fito su yi magana saboda suna wakiltar musulmi ne to ake sarakunan musulunci to dole ne aka taɓa irin wannan area su fito su yi jan ido su nuna ba su yadda ba kuma za su yadda ba na yi imani cewa wannan doka ko da an yi ta a takarda kawai za ta tsaya ba za ta yi aiki a cikin musulmi to amma mu a wajenmu mun san ba aiki za ta yi ba to amma duk da haka akwai cin mutunci a ce an yi ta haka take doka ce a ƙasar ka idan yanzu kana da ana jin tsoron ba za a iya ɗabbaƙa maka ita ba to wata rana sai a ɗabbaƙa maka ita saboda haka dole a fito a yi magana a nuna irin wannan bai dace ba kuma su 'yan majalisu da musulminmu da wanda ba musulmin ba ya kamata su fahimci cewa irin wannan ba tabbatar da zaman Najeriya ƙasa ɗaya yake ba ƙoƙari ake a nuna cewa za a kawo wani abin hudu da zai nuna cewa Najeriya ta watsi wanda wannan ba shi ake fata ba Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم كما كتنا دوك تشند إبراهيم ويكي أوكك هرساش الجن لكن كعبة وإسماعيل دا إسماعيل ربنا سنة يا أبنجد متقبل منا ككربادة وجمه innaka anta as-sami'ul 'alim lalle kai ne mai ji kuma mai gani kai ne mai ji masani rabbana waj'alna muslimaini laka ya ubangijin muka sanya mu zama masu miƙa wuya gare ka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak daga cikin zurriyyar mu na ka samar da al'umma musulma mai miƙa wuya gare ka wa arina manasikana kuma ka nuna mana abubuwan bautarka abubuwan bautar mu innaka anta wa tub alaina kuma ka yafe mana innaka anta at-tawwabur rahim lalle kai mai yawan karbar tuba ne ko mai jin kai. Mun fara da tafsirin wannan aya a hoje waɗannan ayoyi da muka yi bayanin abinda Allah subhanahu wataala ya girmama annabi Ibrahim alaihi salam da shi ta yadda ya bashi umarni ya gina ɗakin Ka'aba, ya kuma gina ɗakin Ka'aba tare da taimakon ɗansa annabi Isma'il alaihi salam, wanda wannan ɗakin Ka'aba ya zama shine ramzi, wato alama ce ta kadaita Allah subhanahu wataala a kowane zamani a kowane lokaci, ya zama ramzi ne na ɗayanta Allah subhanahu wataala da kaucewa shirka ga Ubangiji subhanahu wataala, kuma ya zama alama ce ta ɗaukaka ga zuriyar annabi Isma'il alayhi salam, zuriyar annabi Ibrahim alayhi salam, ramzi ne kuna ɗaukaka ga su kansu al'ummar Larabawa. Annabi Ibrahim da annabi Isma'il suka ci gaba da addu'a, suka ce rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Ubangijinmu ka sanya mu zama masu miƙa wuya gare ka. Sun sake cewa rabbana, bayan rabbana ta farko rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, suka sake cewa rabbana waj'alna muslimaini laka, suka sake cewa rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Maimaita kowace addu'a da rabbana 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 na farko yana nuna yadda suke nuna tsananin miƙa wuya su ga Allah subhanahu wataala da kuma buƙatuwa zuwa ga rububiyarsa. Na biyu yana nuna cewa kowace addu'a a nan zaman kanta take, kowace addu'a tana cin gashin kanta. Addu'ar farko sun roƙi Ubangiji subhanahu wataala ya karɓi aikin da suka yi na ginin Ka'aba da umarninsa, rabbana taqabbal minna. Addu'a ta biyu kuma sun roƙi Allah shiriya ne, Ubangiji subhanahu wataala ya sanya su masu miƙa wuya ga Allah, rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah ka sanya mu masu miƙa wuya ne gare ka, ka sanya mu zama musulmi ne gare ka. Wannan yana nuna cewa wannan musulunci shi ne addinin annabawa duka. Duk wani annabi da Allah subhanahu wataala ya aiko, addinin da ya bauta wa Allah da shi shi ne addinin Islama, shi ne addinin miƙa wuya ga Allah, addinin wato sadaukarwa ga Ubangiji subhanahu wataala da jayuwa zuwa ga umarninsa. Za mu ga annabawa duka sun jingina kansu ga musulunci ne. Ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin, annabi Musa alayhi salam da yake gaya wa mutanensa, annabi Musa yana cewa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, ka karbi raina ina musulmi sannan kuma ka riskar da ni da mutanen da suke mutanen kirki. Malikatu Saba lokacin da ta miƙa wuya ga annabi Sulaiman alayhi salam take cewa aslamtu ma Sulaiman billahi rabbil alamin, na miƙa wuya da musulunci ta hanyar musulunci ma Sulaiman tare da annabi Sulaiman. Allah subhanahu wataala ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyyuna wal-ahbaru bima suhfizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada. Allah subhanahu wataala ya sifanta annabawa da waɗanda suke mabiyan annabawa, sauran malamai na banu Isra'ila ya sifanta su da cewa musulmai ne, alladhina aslamu, waɗanda suka miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala. To haka za mu ga Ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana cewa musulunci din nan shine addinin kainat ma gaba ɗaya, da sama da ƙasa duk suna miƙa wuya ne ga Ubangiji subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa babu wani addini da Allah yake karɓa sai musulunci, duk wani addini da ba musulunci ba Ubangiji subhanahu wataala ba zai karɓe shi. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, wanda duk zai nemi wani addini ba musulunci ba za a karɓa daga wajensa ba. Saboda haka duk annabawa da suka wuce suna masu miƙa wuya ne ga Allah subhanahu wataala ta hanyar musulunci. Saboda haka addinin musulunci shine addinin su. Akwai waɗanda suka yi ƙoƙari su ce musulunci suna ne da yake banci wannan al'umma kawai, amma banda al'ummomin da suka gabata, tare da cewa gashi Allah subhanahu wataala ya gaya mana annabi Ibrahim alayhi salam, huwa ijtabakum wa jala alaykum fi ad-din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum al-muslimina min qablu wa fi hadha huwa sammakumul muslimina min qabl, shine wanda yasa muku musulmi. Saboda kaga kalmar musulmi wani abu ne tun lokacin Annabi Ibrahim daman tana nan tana gudana akan harshen annabawa. Saboda haka wannan addini na musulunci addini ne wanda shine addinin da annabawa gaba ɗaya suka zo da shi. Ya rabbana waja'alna muslimaini laka, ka sanya mu masu miƙa wuya gare ka ta hanyar yi maka da'a, ta hanyar yin ikhlasi cikin ayyukanmu. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak, haka nan daga zurriyyarmu sanya ta zama a samu daga cikin zurriyyarmu wata al'umma mai miƙa wuya gare ka. Zuwa da kalmar min wacce take nuna tab'in, take nuna wani sashi, wannan yana nuna ladabi na addu'a, yana cikin ladabi na addu'a. Basu ce dukkan zurriyyarmu ba, saboda Annabi Ibrahim alayhi salam yana da ilimin da ya san cewa babu yadda za a yi duka zurriyarsa su zama musulmi. Saboda dole akwai waɗanda suke musulmi, akwai waɗanda za su zama ba musulmi ba. Saboda haka ba zai taɓa roƙon dukkan zurriyarsa su zama musulmi ba. Don haka sai ya roƙi Allah abinda shi ne mai yiwuwa, wanda wannan yana daga cikin ladabban addu'a. Ka roƙi Allah abinda yake al-mumkin. Allah in ya ga dama zai iya sa duniya ta zama musulmi, amma ba wanda ita ce sunnar Allah ba. Sunnar Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci wasu mu'minai wasu kafirai. To ba zai yiwu ba ka zo ka ce Allah ka sa duk duniya ta zama musulmi. Mu zo muna addu'a saboda tsabar san mu ga musulunci ya yaɗu, ce ya Allah ka sa Najeriya 100% mu zama musulmi. Wanda ittida ne a cikin addu'a, ba baya daga cikin sunnar Allah. Dole sai an samu wani musulmi wani ba musulmi ba. Inda a lokacin Annabi lokaci da ya fi kowane tsarki, amma akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba. To dabi a Najeriya kai za a samu 100% daga bangon kudu zuwa bangon arewa zama duk musulmi ne. Saboda haka in haka addu'a sai ka roƙi abin da yake mumkin. Wannan daga cikin ladabban addu'a, ka roƙi a baka wani abin da wato yake daidai da hankali. Kada ka zo kana addu'a ka ce ya Allah ka bani dukiya mai yawa ko da ta kai ta yawan ɗan ƙaruna ne. Ni ba zan yi abin da ɗan ƙaruna ya yi ba. A baka dukiyar da ma inda mafatiha hu latanu'u bil usba, makullan su to su to ɗin da kake tara dukiyarka sai an tara ƙatti majiya ƙarfi su ɗaga. Wannan a da ke nan, amma yanzu ba wannan. Tunda shi tun daga kansa ba ni ban taɓa jin an ce ga wani an ba shi dukiyar da ma inda mafatiha hu latanu'u bil usba. Saboda haka yana daga cikin ladabban addu'a ka roƙi abin da yake mumkin. Shi yasa suka ce wa min zurriyatina, kuma Annabi Ibrahim alayhi salam a can baya in ba mu manta ba, lokacin da Ubangiji subhanahu wataala ya ce ya sanya shi linnasi imama, qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimi, Allah ya nuna masa cewa cikin abin ɗinsa, cikin zurriyarsa akwai azzalimai wanda alkawarin Allah ba zai shafe su ba. To kaga in ya tashi addu'a zai yi addu'ar da za ta warware waccan ba. Ya san cewa a cikin al'ummarsa dole za a samu azzalimai. Azzalimun ana ba ana nufin zalunci wanda zai cuci wani shi masa dukiya ko ya dake shi, ko ana nufin wanda zai zama mushriki mai haɗa Allah da wani. Shi ake nufi da azzalimi. La yanaru ahdi adh-dhalimi. Saboda haka yace wa min dhurriyyatina, kuma wannan yana nuna cewa bawa ya cika wato bawa ga Ubangiji kamalar ubudiyyarsa ga Allah subhanahu wataala, ya so da cewa idan shi mai bautar Allah ne wani daga cikin wato wasu daga cikin zuriyarsa su ma su zama haka, yayi addu'a wani daga cikin zuriyarsa ya zama haka. Wannan alama ce ta kamalar ubudiyya, cewa abinda kai din nan ya zamana wato ibada ce ga Ubangiji, bauta ce ga Ubangiji, nuna ubudiyar ka ce kai bawa ne ga Ubangiji. To kai fatan cewa a cikin zurriyar ka ma a samu irin wannan. Wannan yana nuna kamalar ubudiyar ka kai ga Allah, yana nuna cewa zamantowar ka bawan Allah ya zama cikakke. Haka ake abin nan. Shi yasa Annabi Ibrahim alayhi salam ya yi wani addu'a bayan ya ce ij'alna muslimaini laka, sai ya ce wa min dhurriyyatina, ya ce wa junubini, sai ya ce wa bani an na'budal asnam, ka nisantar da ni da kuma ƴaƴana kada mu bautawa gumaka. Saboda wannan daga cikin tamamul ubudiyya lillahi subhanahu wa ta'ala. Sannan wannan yana daidai da addu'ar da mu'mine su Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari game da ibadur rahman waɗanda suke bayan Allah wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama qala walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Kaga suka yi addu'a, Allah ya ce suna yin addu'a cewa Allah daga matayenmu ka ba mu waɗanda suke min azwajina walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, ka ba mu abin da zai faranta mana rai daga cikin zuriyarmu. Saboda haka kaga ashe yana daga cikin tamamul ubudiyya ka roki Allah subhanahu wataala cikin zuriyarka, cikin ƴaƴanka, cikin jikokinka a samu masu bautar Allah irin yadda Allah subhanahu wataala ya maka tawfiki ka zama mai bautar Allah haka. Sannan suka ce wa arina manasikana, ka nuna mana guraren bautarmu, wato ka nuna mana mashaa'ir ka wurin da zamu bauta maka da yadda zamu bauta maka. Wannan yana nuna kenan bauta ba a yin ta sai yadda Allah subhanahu wataala ya nuna wa mutum, yace ga yadda yake so yi, in ba haka ba da kawai sai su yi yadda suka ga dama, amma sai suka roƙi shi ya nuna musu yadda bautar take. Wa arina manasikana, don haka inda a ce kana iya bautawa Allah yadda ka ga dama, ba yadda shi ya ce kai ba, ya nuna maka ya ce haka yake so kai, da za ka yi bautawa Allah yadda kake so kai, to da addu'a ta su ta zama ba ta da amfani. Sai Allah ya ce to ku mai roƙona in sanar da ku yadda za ku bauta mu, ku bauta mu yadda kuke ganin haka ya kamata a yi mana. To amma da suka yi addu'a, Allah kuma ya gaya mana cikin irin abin da ya musu baiwa da shi har sun yi wannan addu'a, sai muka ƙara sakankan cewa muka samu yaqinin cewa ashe ita ibada ko annabawa ne ba sa yi sai yadda Allah ya tsara musu, ba su ji cewa su annabawa ne, Allah ya ba su wannan lasisi na annabci, to ba za su riƙa tsarawa kansu yadda za su bauta masa, a'a suna jiran wahayi ne. In attabi'u illa ma yuha ilayhi, Allah cewa wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw, ka tsaya kyan kamar yadda aka umarce ka, ka tsaya daidai inda ake maka umarni. Saboda haka kaga ashe idan har annabawa ba su da ikon su tsara wa kansu yadda za su bauta wa Allah, to kaga ashe wanda ba annabi ba shi yafi kamata ya tsaya inda aka umarce shi kada ya ƙara wani abu a addini. Saboda haka mu fahimci cewa al-aslu fil ibada al-man'u illa bi nas, duk abin da zaka ce wannan bautar Allah ne idan aka yi shi za a samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala, za a samu lada, to al-aslu ka'ida a cikin sa shine ba za ka yi ba sai da nasi, ba za ka yi ba sai da nasi. Saboda haka suka ce wa arina manasikana, sannan sai suka ce wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ka yafe mana ka karɓi tuban mu, wa tub alaina ka ba mu damar mu tuba yayin da muka yi laifi, domin shi karan kansa wannan wata baiwa ce daga Allah. Ubangiji subhanahu wataala ya baka, ya hore maka, ya baka damar in ka yi laifi ka tuba, sannan abu na biyu ya karɓi tuban da kai. Shi yasa suka ce innaka antat tawwabur rahim, kai ne mai yawan karɓar tuba, don haka ka bamu tawfiki, ka bamu gamo da katar na mu tuba zuwa gare ka. Sannan idan mun tuba zuwa gare ka, ka karɓi wannan tuban da za mu yi zuwa gare ka, don haka wannan dacen shi ne abin da bawa yake bukata ya samu. Ubangiji subhanahu wataala ya sanya masa jin cewa duk sanda ya yi ba daidai ba ya yi maza maza ya tuba zuwa ga Allah, sannan kuma ya yi fatan idan ya tuba din Allah ya karɓi tubansa. Kuma wannan shi yake nuna maka wannan ita ce gaya ta annabawa, gaya wato ƙololuwar abin da annabawa suke so su cimma kenan, su tuba Allah ya karɓi tubansu, su samu karɓuwa gurin Ubangiji, su samu yafiyar Ubangiji subhanahu wataala. saboda kaga sun gama aikin ibada shine assasa dora harsashin ginin ɗakin Ka'aba da gina ɗakin Ka'aba din sun yi addu'a Allah ya karba amma ƙarshe sai suka ce wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim don wanda ita ce gaya saboda haka ubangiji subhanahu wataala tun daga kan annabi adam Allah subhanahu wataala ya nuna mana irin yadda ake buƙatar dan adam ya sanya gayarsa shine tuba zuwa ga Allah annabi adam alayhi salam lokacin da yace abinda Allah ya hana shi ya ci na itaciya shi da Hawwa kaga abinda suka tsara rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna min al-khasirin Allah yace mana talaqa adamu min rabbihi kalimat fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim kaga gayar abinda suka cimma a lokacin shine Allah subhanahu wataala ya karbi tubansu ashe kaga tuba zuwa ga Allah shine gaya wanda kowane dan adam kada ka ji cewa kai ka kai wani matsayin da baka bukatar ka tuba zuwa ga Allah a'a ko kace to menai har da zaka ce in tuba a'a gayar annabawa ce anan Allah ya ga maka sun yi laifi ai Allah bai ce sun yi laifi ba cewa sun yi aikin da'a sun yi aikin bautar Allah amma ƙarshe sai suka ce wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim lokacin da sayyidina Abubakar ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'ar da zai rika yi a bayan sallarsa me ya koya masa inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wala yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant saboda haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi koya masa addu'a sai koya masa ya nemi gafara daga zulhunsa har ma da cewa zalamtu nafsi zulman kaseeran annabi sayyidina abubakar a tarihin sa bai ne yayi na zalunci mai yawa amma duk da haka wannan ita ce addu'ar allinni du'a an ad'u bi fi salati haka yace ka koya min addu'a da zan rika yi a sallata yace da shi ka rika fadar wannan ka rika cewa inni zalamtu nafsi zulman kaseeran faghfirni maghfiratan min indika fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya gaya masa ya roki Allah subhanahu wataala ya yafe masa zanubansa da yi saboda mutum ko da a ce bai yi wani abu na zunubi ba a zahiri to haramta wa kansa da yake wasu ayyukan alkhairi waɗanda za su ɗaukaka matsayinsa a gurin Allah amma saboda kasala saboda san jiki saboda huɗubar shaiɗan ya ƙiyinsu shi ma wannan zaluncin kansa ne ko mustahabbi da muke bari zalunci ne muke wa kanmu inda a ce mun yi aikata wannan mustahabbin to da daraja muka ƙara a gurin Allah to sai da muni ba kaga mun zalunci kanmu ashe kaga dan adam baya wafinta daga zaluntar kansa a kowane lokaci in bai zalunci wani ba to zai iya zaluntar kansa ta hanyar ya hana ta samun ɗaukaka a gurin Ubangiji subhanahu wataala saboda haka suka yi addu'a cewa Ubangiji subhanahu wataala ya yafe musu sai suka sifanta shi da at-tawwab mai yawan karɓar tuba sannan ar-rahim mai jinƙai at-tawwab ar-rahim don ya dace suka kira shi da waɗannan sunaye guda biyu don ya dace da addu'ar da suka yi wanda shine tawassuli da sunayen Allah subhanahu wataala mafiya kyau domin Ubangiji ya karɓi addu'ar da kai saboda Ubangiji subhanahu wataala ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha yana daga cikin abinda za ka yi na roƙon Allah da sunayensa mafiya kyau shine ka yi tawassuli da su sannan kowace irin addu'a ka yi to sai ka ɗauko wani suna wanda ya fi kusantar wannan addu'a ka yi tawassuli da wannan sunan kaga da suka nemi Allah ya yafe musu laifuffukan suka nemi tuba zuwa ga Allah me yafi kamata yafi kusa yafi dacewa da wannan addu'ar shine sunan Allah at-tawwab da sunansa ar-rahim to wai abinda suke bukata ta hanyar tubansu shine Allah ya karbi tuban nasu kaga sunan da yafi dacewa su kawo a nan shine at-tawwab me suke bukata ta hanyar in ya karbi tubansu yayi musu rahama saboda haka sai suka kawo kalmar ar-rahim haka duk abinda kake roƙon Allah to sai ka roƙe shi da sunan da yafi kusa da wannan abin nan din addu'ar taka sannan suka ce rabbana wab'ath fihim rasulan minhum ya ubangijin muka aiko musu da wani manzo daga cikinsu yatlu alaihim ayatika da zai rika karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma kuma zai koyar da su littafi da kuma hikima wa yuzakkihim kuma ya tsarkake su innaka antal azizul hakim lalle kai gagaraba daudi alhakim gwani mai hikima wannan ita ba ubangiji subhanahu wataala yana labarta mana wato wato cikar addu'ar annabi ibrahim alayhi salam da yawa mutanen makka cewa allah subhanahu wataala ya aiko musu da wani manzo daga cikin zurriyarsa shi annabi ibrahim wa ba'ath fihim rasulan minhum daga cikin zurriyar shi annabi ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ne wanda zai zo cikin wannan al'umma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam za ta dace da wannan manzo da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko ya aiko shi cikin wadannan al'umma wanda suke ummiya ce lokacin da Allah ya aiko annabi cikin su ba sa rubutu ba sa karatu sannan aikensa kuma ya shafi dukkanin abin al'umma ta duniya da larabawan da wanda ba larabawa da mutane da aljanu gaba daya annabi sallallahu alaihi wa sallam shine manzon da yazo daga cikin zuriyar annabi ibrahim alaihi salam da kuma annabi isma'il alaihi salam sun roki Allah ya aiko musu ya aiko ga mutanen makka wani manzo daga cikin su wato wanda yake da tsatsan sa yake da alaka da annabi ibrahim da kuma dan sa annabi isma'il wane ne tsatsan sa cikin annabawa yake da alaka da annabi ibrahim da annabi isma'il shine annabi sallallahu alaihi wa sallam sauran manzanni waɗanda ba laraba ba kaga da ban su batun su bai shigo ba su wannan kaga ba sa cikin zuriyar annabi ibrahim ba sa cikin zuriyar annabi isma'il sannan kuma manzannin da suke larabawa ne kamar annabi shu'aib annabi shu'aib alaihi salam yana daga cikin zuriyar annabi ibrahim amma ba cikin zuriyar annabi isma'il kaga ba shi bane kenan ba wani ba zai zo ce ai shi ake nufi da addu'ar ba shi bane saboda shi ba cikin zuriyar duk da yana cikin zuriyar annabi ibrahim amma ba cikin zuriyar ƴaƴan annabi isma'il alaihi salam annabi hud da annabi salih su ma duk laraba ne amma arab al-arab al-ariba ne kun san akwai al-arab al-musta'riba su ne wanda suka fito ta zuriyar annabi isma'il alaihi salam akwai kuma al-arab al-ariba wanda su kuma sun fito ta laraba ne wanda ba su da alaka da annabi isma'il alaihi salam annabi hud da annabi salih larabawa ne amma kuma ba daga cikin zuriyar annabi ibrahim alaihi salam suke ba ba sa cikin zuriyar annabi ibrahim ballantana su kasance cikin zuriyar annabi isma'il alaihi salam suka ce rabbana wa ba'ath fihim suka ce fihim a cikin su ba su ce lahum ba bayan amfani da kalmar lahum ba su ce rabbana wa ba'ath lahum sai suka ce fihim domin da'awar da zai zo da ita ta kasance ta shafi kowa da kowa ba wai kawai manzo ne zuwa gare su su kadai ba shi yasa aka ce fihim manzo ne a cikin su amma ba nasu su kadai ba amma da su aka yi wa ba'ath lahum sai zama kamar su kadai aka aiko wa manzon amma sai aka ce a aiko da manzo a cikin su zuwa gawa sai ba a faɗi ko zuwa gawa ba dan kowa ya shiga ba a faɗi muta'allaq na abin nan ba na shi rasulan din ba rasulan kawai manzo zuwa gawa ba a faɗa ba dan me dan kowa ya shiga ciki ya zo cikin hadisin Umama wanda Imam Ahmad da waninsa suka rawaito mun karanta shi a baya da annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shi Umama yake Abu Umama al-Bahili yake tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ma kana awwalu bani amrik menene farkon al'amarinka sai yace da shi da'watu abi ibrahim ni farkon al'amari na addu'ar mahaifina ibrahim wa bushra isa kuma bisharar annabi isa alaihi salam wara'at ummi annahu kharaja minha nuran adaa lahu qusurus sham mahaifiyata ta yi mafarki ta ga wani haske ya fito daga jikinta wanda ya haskaka manya-manyan gine-gine na sham abinda ake nufi da da'watu ibrahim alaihi salam addu'ar annabi ibrahim alaihi salam ta fito da batun annabi ne sallallahu alaihi wa sallama amma daman can allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara shi ne manzo shine annabin karshe kuma zai fito daga cikin wannan sai dai addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam ta zo sai ta dace da wannan kaddara ta Ubangiji sannan al'amarin sa bai gushe ba yana mai shahara har lokacin da khatamu anbiya ibani isra'il shine annabi Isa alaihi salam shine cikamakin annabawan banu isra'il ya fito ya bayyana shi lokacin da ya tsaya cikin banu isra'il yana bayyana musu yana da musu huduba yana cewa inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna ilayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad yace ya ku banu isra'ila ni manzo ne zuwa gare ku gaba daya musaddiqan lima bayna ilayya ina mai gaskata abin da ya gabace ni na at-taura sannan wa mubashshiran bi rasulin ina kuma mai muku al-bishr da wani manzo da zai zo ya'ti min ba'di da zai zo baya na اسمه احمد سنن شي احمد سوداك النبي عيسى عليه السلام يا ايها الامه سبشاره ده بيير النبي صلى الله عليه واله وسلم شي يسا يجي دعوه ابي ابراهيم وبشرى عيسى ابن مريم سنن يجي ورات امي ما يفيتا تاي مفركي تاغا ولا حسكي يا فتو daga gare ta wanda ya haskaka qusurul sham aba'at lahu qusurul sham wato manyan gine-gine na sham duk sun yi haske a dalilin wannan lokacin da take dauki da cikin sa alaihi salam tayi mafarki ta kuma fito ta bayyana wannan mafarkin nata wanda wannan ya zama wata shimfida ce ta bayyana da annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan yana nuna wannan haske da ya haskaka بلاد الشام لوكتم بلاد الشام ليس اكامتي بلاد الشام saboda بلاد الشام a lokacin a karkashin mulkin abinda daular rumawa take daular rumawa a lokacin da larabi baya taba tunanin cewa kafarsa za ta taka a wannan gurin ta taka sham a matsayin yaje yanzu a matsayin shi ya ci nasara ko ya mulkushe masu mulki a wurin har ya zama karkashin sa to amma anan sai gashi ana nunawa cewa ƙarfin musulunci zai shiga har cikin sham ma'ana za a karya daular rumawa musulunci zai yaɗu ya fantsama har ya shiga ƙasar sham wanda shi ne ƙarshen wato daular rumawa a wannan yankin za su zo ƙarshensu wanda yana nuna ƙarfin da musulunci zai yi kuma garin sham da gashi yanzu yadda muke ganin a kasashen duniya ana ta lugudan wuta a kasar a garin ana ta murtsike dan adam ana ta kashe yara kanana da mata jini yana ta tsiyaya na musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadisi masu yawa game da sha'anin sham kamar da ku sani anan ne annabi Isa zai sauka anan ne farkon abin nan bayyanar mahdi mahadina mu na sunna ba mahadina ashabi ya zo a cikin sahih muslim hadisin sauzan zalla sallallahu alaihi wasallam la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina ala alhaq la yadhurruhum man khazalahum hatta yati amrullahi wa hum kadhalik a cikin sahih bukhari yace wa hum bishab wato da'ifa wata jama'a daga cikin al'umma ta ba za su gushe ba suna masu tsaye bisa gaskiya abinda la yadurruhum man khazalahum wanda ya watsi da su bai taimaka musu ba bai cuce su ba hatta yati amrullahi ra al'amran Allah ya zo shi da alkiyama wa hum kadhalika suna rike da gaskiya annabi yace wa hum bisham su ne wanda za su kasance a sham saboda haka wannan dugude da ake yi a kasar ake ta kashe bayan Allah da wanda suke masu karfi wanda za su iya yaki wanda ba su yaki ba kullum ake ta rusa gidaje wanda ba shi zai hada bisharar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba na cewa wannan kasa za ta zama ita ce mabubbugar addinin musulunci nan gaba to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa mahaifiyarsa ta yi mafarki ga kuma abinda ta gani sannan ya ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana koyar da su littafi da hikima wanda wannan ita ma addu'a ce wanda suka yi da cewa Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam cikin al'umma wanda zai koyar da su alqur'ani shine alkitab din sannan ya koyar da su alhikma ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda da dama daga cikin malaman tafsiri magabata irin su Qatada, Yahya ibn Abi Kathir, Muqatil ibn Hayyan suka fassara ayar kamar da zamu yi magana akan wannan insha Allah, kuma zamu yi martani ga waɗanda suke ainihin tawilin hikima din su ce ba sunna ake nufi ba da maganganun magabata akan wannan abinda muka yi na daidai Ubangiji subhanahu wataala ya ba mu lada, abinda muka yi na kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.